ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يا غواتر رمضان هجرة 1446 شاد يا غواتر أكو واتر ماتش 2025 muna nan dai a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 256 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kansa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da suka bambanta shi da halittarsa a cikin wannan aya mafi girma a cikin Al-Qur'ani ayatul kursi to sai Allah ta'ala dalilan da ya zuba da hujjojin da ya bayar sun wadatar da ba sai an wa mutum tilas ba kafin ya yi imani da Allah shine dalilin da yasa wannan aya ta mai bayan waccan ayatul kursi cewa tunda an yi bayanin Allah cewa shi yayi halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta wannan yasa ya cancanci a so shi ya cancanci a girmama shi ya cancanci a yi kwaɗayin abin da ke wurinsa na rahamarsa sannan a ji tsoron abin da ke gurinsa na azabarsa sannan in ya ba da umarni a ɗauka a yi in ya yi hani a hannu idan ya yi wata baiwa ko wata kyauta ko wani alheri ya cancanci a ce masa an gode idan wata jarabawa ta zo daga gurinsa ya kamata a yi haƙuri idan an masa laifi an yi ba daidai ba a tuba a ce an daina a nemi afuwarsa da gafararsa waɗannan abubuwa guda tara daga waccan sura da muka ko aya da muka karanta ta tabbatar da cewa Allah ya cancanci duka waɗannan sannan ya cancanci a bauta masa da ikhlasi akan koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to bisa haka Allah ya ce la ikraha fid din babu yin tilas a cikin addini ma'ana ba a wa mutum tilas da ƙarfin tuwo ya shigo addini. Duk wanda ya shiga addini gamsuwa ce da yadda da kuma amincewa. Shi yasa duk wanda yazo zai karɓi musulunci muke tambayar sa, wani ne yayi maka dole ko yayi maka tilas ko kuma ya takura ka sai ka shiga musulunci da ƙarfin tuwo? Zai ce a'a, ni ne na gamsu, ni ne na yadda, ni ne na aminci. To kamar yadda ba za a yi maka tilas ka shigo ba, to ko ba wanda ya sai maka tilas ka fita. La ikraha fi din, la ikraha fi idkhal, wa la ikraha fi ikhraj. Ba wanda zai ce fita, ba kuma wanda ya isa ya tilasta ka da ƙarfi sai ka shigo. Wannan aya malamai sun yi maganganu guda biyu a kanta. Magana ta farko shine wannan a farkon musulunci kenan, lokacin da da'awa da kira da bayyanar da tauhidi da bayyanar da imani da annabta da bayyanar da imani da ranar lahira suka fi ƙarfi ko aka fi kira zuwa gare su, shine tauhidullah da kuma al-ma'ad da annubuwa. At-tauhid wal-ma'ad wan-nubuwa, mafi yawa surorin Makka zaka ga suna tabbatar da waɗannan abun guda uku. Na farko amma yadda, amma amince cewa Allah ta'ala shi kadai ya cancanci bauta. Sannan a yadda, a amince cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, manzon Allah ne. Sannan a yadda, a amince akwai ranar ƙarshe, akwai ranar sakamako, akwai ranar tashi, akwai ranar tattaruwa, akwai ranar haduwa, akwai ranar hisabi, akwai ranar sikeli, akwai ranar mizani, akwai ranar siradi, akwai ranar tantance ƴan wuta da ƴan aljanna, kowa ya karbi sakamakon sa ko a hannun dama ko a hannun hagu. Wannan shine abinda waɗannan surori da ayoyi na Makka suka huba da ƙarfi akai. Suka ce to a wannan lokacin ne. Sannan malamai na biyu suka ce a wannan aya tana nan har yau tana hukunci cewa ba wanda za a masa tilas sai ya musulunta. Domin ai idan an je ƙasa ma, idan ana yaƙi, akan ba wa waɗanda suke ƙasar zaɓin ɗayan uku. Na farko ku karɓi a musulunci bisa amincewarku, bisa yardarku, bisa gamsuwarku. In sun ƙi a ce ku dinga ba da haraji, to ku zauna a addininku, amma za mu dinga karɓar haraji a hannunku, za mu dinga karɓar rabanu a hannunku, domin mu ba ku kariya, mu tsare ku kuma rayu ƙarƙashinmu ba tare da an zalunce ku ko an cuce ku ba. In sun ce ba su yadda da wannan ba, sai a ce to ko ba ku isa ku shiga gaban da'awa da ake kira zuwa ga Allah ba. So da haka sai a buɗe, a shata, a fafata. In sun yi nasara shikenan, in mun yi nasara shikenan. Waɗannan su ne matakai guda uku waɗanda ake ba wa ƙasashen da aka kai musu yaƙi domin a ba su dama ko je su musulunta bisa raɗin kansu, ko kuma su ba da jizya, ko kuma a fafata wanda ya yi nasara shikenan. Shi yasa la ikraha fi din tana nan cewa ba za a wa mutum tilas ba ya shigo, haka kuma ba za a wa mutum tilas ya fita ba. Amma in ka shigo tilas, kuma a tilas ta ka bi dokokin musulunci. Kada wani yana musulmi a ce tashi kai azumi ya ce la ikraha fi din, a ce tashi kai sallah ya ce la ikraha fi din, a ce ka bi iyayenka, a'a, tunda ka shigo musuluncin ai ba wasa ya shigo da kai ba. Wanda ya shigo addini to kuma dole ne ya yi shi bil haqqi, dole ka yi shi bil haqqi. Dama ka gamsu ne cewa za ka bi umarnin Allah, in ya ce ayi za ka yi, za ka hanu idan Allah ya hana, kuma ka yi siranda, ka miƙa wuya zuwa ga Allah. Sannan wani abu na Allah kuma cikin rahamarsa da jin kansa bai sa addinin ya yi wahala ko ya yi tsananin da ba za a iya yinsa ba. Kuma ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin, Allah ya ce ban sanya muku kunci da takura ba a cikin addini. Dinun lahi yusrun, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah yana nufin sauki, baya nufin kunci. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah yana son ya sauƙaƙa muku, baya son ya matsa muku. Da haka aka ce shari'ar musulunci wacce Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita ta bambanta da abu uku. Na farko adamul haraj, babu kunci, babu takura, babu wahala. Abubuwan da ake yi a musulunci ba masu wahala bane, ba masu kunci bane, ba masu takura bane. Yanzu misali mu dauki rukunan musulunci guda biyar, wanda gaba ɗaya musuluncin an gina shi ne akan waɗannan rukunai guda biyar: kalmar shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wannan shine tushe na farko. Na biyu, yin sallah. Na uku, ba da zakka. Na hudu, yin azumi. Na biyar, zuwa aikin haji ga mai iko. Don ka dauki waɗannan, na farko imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin Allah kadai za a bautawa, kuma manzon Allah kadai za a bi wajen koyan shari'a. Wannan ai ba shi da nauyi in a zuciya ka kujire, ba shi da nauyi in ka zo fada da baki, ba shi da nauyi in ka zo aikatawa da gabbai. To me ke bin wannan? Shine sallah. In ka dauki salloli biyar, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, kaf din taraka'a 17 ce. Azhar hudu, la'asar hudu, magriba uku, isha hudu, asuba biyu. Sannan lokacin da ake dauka ana yin su ba mai tsawo bane. A cikin awa 24 da muke da shi kulli yaumin, minti 1440 kullum muke cinyewa, sallah ba ta wuce awa daya. In ka hada ta azhar, ana wuce minti 10 ana azhar. Duk masallacin da ya kai minti 15 yana azhar, watakila gobe ba za a cika ba. A dai akalla dai minti 7-8, in an yi nisa minti 10. To kaga ko ka dauka ma ana azhar minti 10, la'asar minti 10, magriba minti 10, isha minti 10, asuba minti 10, in ka hada nawa kenan? Minti 50. Kaga ko awa daya ba a ci ba a cikin awa 24. To meye na wahala a cikin yin sallah? Sannan kuma ka dauki azumi. Azumin nan kwaya 30 ne ko 29? A cikin kwana 365 a shekara an ce ai kwana 30. Kwana 30 a cikin 360 a 365 365 in an dauki kwana 30, saura kwana nawa? Saura kwana 335. Kaga bai kai ma 10% na shekara ba. Sai in ka hada da 60 Shawwal, ka yi azumi 6 a cikin Shawwal, ka hada da 30 na Ramadana, wancan na farilla, wannan na farilla, wannan na nafila, don kai 36, shine an samu 36 sau 10, shine zai baka 360, har yau akwai ragowar 5. Kaga ashe kenan azumi bai da wahala. In ma yana da wahala, to sai an yi wata 11 ba a yi shi ba. In ma an sha wahalar kafin ya zagayo, an huta, an yi hutun wata 11 kafin a sake yin azumin farilla. Kuma sannan dadin da aka zuba a cikinsa ba zai sa baka jin wahalar. Na farko azumi na Allah ne, shi yake ba da sakamako. Sannan in kai kyakkyawan sahur, kai kyakkyawan buɗe baki, ko sai ka ji azumin ma ba wahala. To in ma da wahala, daɗin da za a samu a ciki na gafaran Allah da afuwarsa da ɗaukaka da ƴanci daga wuta ya mantar da mu wahalar. To in ka ɗauki zakka, ita ce ta hudu. Zakka menene zakka? Zakka bautar Allah ce ta hanyar fidda dukiya keɓantacciya a ba wasu bayin Allah keɓantattu, a wani zamani keɓantacce, in ya kai wani adadi keɓantacce. Zakkan nan tana zama bauta ga Allah, kuma tana gyara zamantakewa tsakanin jama'a. Duk mutumin da yake da miliyan ɗaya, sai ka ɗau 25,000 a cikin miliyan ɗaya ka ba maƙocinka. Na farko ka faranta masa, na biyu ka faranta wa kanka, na uku ka kyautata alaƙa tsakaninku, na hudu ya zama masoyinka, na biyar ya daina maka hassada, na shida da ya ji ihu a gidanka zai ɗauko sanda. Allah ka mai da shi mai gadinka, domin tun da ya san kana ƴan masa, in ya ji za a ƙwace zai kawo ɗauki. Sannan in ya ji za ka yi asara, yana addu'a Allah ya kiyaye, saboda ya san yana da nasa kasan a ciki shi ma. Yana Allah ya baku mu samu. To kaga ashe kenan zakka ba ta da nauyi. Duk miliyan 125,000 ake cire mata zakka. 125 sau 40 shine miliyan 1. To yanzu dan Allah dan ka cire 25,000 a cikin miliyan ɗaya saura nawa? Saura 975,000. To me zaka ji dan ka ba wa dan uwanka? Tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Annabi alayhi salatu wasallam ce a karba daga masu wadata a ba wa marasa wadata. In akuya gare ka ta kai 40, an ce ka ba makocinka kwaya daya, ka ba wa mai bukata kwaya daya, me a cikin wannan? In saniya gare ka ta kai 30, an ce ka ba wa talakawa kwaya daya ko ladan ganin ido ma, me wahala anan? Ka noma hatsi ya kai tiya 65, tiya 300, an ce ka ba da tiya 10, ka ba da tiya 30 a cikin 300, 1:10. In noma kai na rani wanda kai kake baruwa da kanka, an ce ka ba da tiya 15 a cikin tiya 300, me na wahala a cikin nan? Me na kunci? In haji ne, ce akai ka je sau ɗaya tak a rayuwarka. In ma ba ce ka je haji ba, ka tafi kallon gunki a wata ƙasa, tunda ɗan adam yana son yawo. To sai Allah ta'ala ya sanya ziyara, shine ma'anan haji, ziyara. Ka je gurin da yafi ko ina daraja a duniya, shine Makka da Madina. Kuma aka tanada maka kabakin lada, in ka je maka, ka je Madina ka yi ziyara, ka je maka ka yi haji, ka yi umara, ladan da zaka samu a tsakanin Makka da Madinan nan kuɗi ba zai siya ba. To me na wahala a cikin wannan addini? Zaka wa maji'ala alaikum fid dini min harajin, zaka ba dalilin da zai sa a ki musulunci. Sannan taqalilu takalif, musulunci ba shi da nauye-nauye da wahalce-wahalce da yawa. An ce kai alwala, sai ga ruwa, amma ruwan kai kana da rashin lafiya, in kai amfani da ruwan zai haifar maka da rashin lafiya, ko zai ƙara maka rashin lafiya, ko zai kawo maka jinkirin warkewa, sai aka ce yi taimama. Za ka yi sallah a tsaye, aka ce in ba ka da lafiya ka jingina, in ba zai yi ba zauna, in ba zai yi ba ka jingina, in ba zai yi ba ka kwanta. In kana halin tafiya, aka ce an ɗauke maka azumi, ka rama in ka sha. Sannan sallah an maka discount, na duk wata sallah mai raka'a huɗu ta koma an maka discount na 50%, maimakon kai huɗu sai kai biyu. Sannan ka haɗa azhar da la'asar, ka haɗa magariba da isha, sannan ka sa hufi kai shafa hawa 72, kana shafa a kansa ba tare da ka cire ba, in ba janaba ce ta zo ba. Duk wannan menene? Sauki, sauki. Amma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kuma hajjin nan kai so ɗaya ne tak a rayuwa, ba a so ko kuma ba a tilasta maka ka koma ba, sai in kai kake son ka koma don ka samu lada. Kuma in kai hajjin nan za a wanke ka tas daga zunubinka, ka dawo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka. Sana alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna, man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'aka yawma ko kayawmi waladatku ummuhu. Ya dawo fes kamar yau aka haife shi, in Allah ya karba hajjin abinda zai maka kenan. Sannan ka shiga harami, in kai sallah azhar sau 1000 za a rubuta ma, in kai la'asar sau 1000 za a rubuta ma, in kai magariba sau 100,000 za a rubuta, kowace 100,000 za a dinga rubuta ma. To ko ba za ka yi sallah 100,000 ba, sai ka shekara 55 da wata 6 da kwana 20, sannan kai sallah 100,000. In kullun kana sallah, kullun kana sallah, to ba za a ce ka yi sallah 100,000 ba, dan kullun 5 kake yi, 5-5, to ba za ka yi 100,000 ba, sai ka shekara 55 da wata 6 da kwana 20. To ga wani guri da za ka je ka samu sallah ɗaya daidai take da ka shekara 55 da wata 6 da kwana 20 kana sallah. In Ramadana ya shigo, ga wani dare kwaya ɗaya an dunkule, an mulmule, an cure, an lailaye sama da wata 1000 a cikin dare ɗaya. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairum min alf shahr. Yafi wata 1000. Ba za ka yi wata 1000 a duniya ba, sai ka shekara 84 da 'yan kai. Da haka masu wata 1000 a nan gurin kaɗan ne. yawa mun babu mai wata dubu ba ni da alaran ma mai wata dubu ba to kaga ashe wata dubu to Allah ya san kafin kai wata dubu sai ka dade a duniya sai dunkule maka ladan da zai baka na ibada a cikin dare daya daidai da wata dubu ko ma fiye da wata dubu yasa an goma karshe tsaya annabi alayhi salatu wassalam ahya laylahu wa ayqaza ahlahu wa shadda mi'zarahu alayhi salatu wassalam da haka kenan wannan addinin namu bai da bukatun ma sai an yi ta kokawa da mutun an wani a'a bayanin kawai za a yi maka kaji ya gamsar da kai yana da tsarin aure yana da tsarin sadaki yana da tsarin tarewa yana da tsarin rabuwa yana da tsarin kasuwanci kai hatta ban daki da kake ganin ana shigar sa dinnan a banza yana da tsari kusan 24 na yadda ake shiga ban daki da wace kafa ake shiga me ake fada an za a shiga ya ake tsugunnan da me ake tsarki me ake shiga da shi ba a shiga da shi in ka duba cikin ahkamu dukhulul kala hukunce hukuncen shiga ban daki za ka ga hukunce hukunce ne wanda malamai sun kai shi 20 da kusan 4 dan ka gane wannan addini namu ba addinin kazanta bane addini ne da yace ai wanka addini ne da yace ai wanki taharatu hadathin wa taharatu khabathin taharatu khabathin shine thiyab wal badan wal makan inda kake a samu tsarki a samu tsarki a jikinka a samu tsarki a tufafinka a samu tsarki a jikinka so da tahuru shatrul iman wannan addinin wa zai guje shi in ba mai asara ba in ba asararre ba kuma in baka addini abinda kake na rayuwarka na yau da gobe sai yafi addinin wahala kage abin wanda baya addini ya samu hutu in kake Allah kake taimaka addinin Allah sai Allah ya kafa wani abu sai ka je ka shiga ciki na shiriri ta kai tai ka karar da rayuwarka ka karar da kuruciyarka ko ba nasara saboda haka wanda bai share kasuwa ba wanda bai share masallaci ba to saboda haka la ikraha fi din wani addini ake nufi anan cewa ba a wa mutum tilas ya shige shi shine addinin da Allah ya yarda da shi al yawma akmaltu lakum dinakum al yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina inna ad-dina inda allahi al islam wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ووصى بها وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام الإسلام شنو معنى لا إكراه في الدين أنت دليل سوكا وانا آية كوتا ما تادا أتكي متعنا مدينة wato in ta haifa yaya sai su mutu in ta haifa sai su mutu sai wani ya bata shawara an kin haifa daki sashi addinin yahudu ba a mutu an shiga can kafin zuwan addinin musulunci ne da ta haifa daku ta sashi addinin yahudu sai kuma bai mutun ba kaji wani iko kuma na jaraba ta haifa wani ma to da musulunci yazo sai kuma take sha'awar ta jawo su dawo musulunci tunda yanzu ta gane addinin gaskiya sai ta je take wa yayan nata tilas sai sun musulunta dan ce dalilin sauka ayan nan kenan aka ce a'a kake matsa musu ki musu bayani kawai in sun gamsu su taho in musu gamsu ba in kai baka san Allah to Allah me zai da kai wallahu ganiyun anil alamina ba ma kai ba ma duk duniyan nan Allah baya bukatar wani abu a gurin kowa bautan nan da muke yi cancanta ce Allah ya cancanci a bauta masa in kai kanka kaiwa in ba kai ba kanka kaiwa asarar rashin yin kai za ta shafa amfanin yin kai zai amfana zaka sabon mai sabo baya cutar da Allah da'an mai da'a ba ta karar da Allah Allah yana nan a Allahnsa bauta masa baya kara mai da shi Allah kamar da saba masa baya rage shi a matsayinsa na Allah don haka Allah Allah ne ka bi shi ka amfana da bin ka saba masa ka cuti da saban subhanahu wataala to sai Allah ya ce kat tabayyana rushdu min al-ghayy ar-rushdu daidai shiriya ta bayyana min algayyi daga barna daga kafirci. Ar-rushd anan musulunci, algayyi kafirci. Ko ar-rushd yana nufin shiriya daidai, gayyi kuma yana nufin bata. Ko kuma ar-rushd yana nufin adalci, gayyi yana nufin zalunci. Ma'ana kat tabayyana ar-rushd min algayyi. Shiriya ta bayyana daga abinda ba shiriya ba. Ko ta bambanta, ko ta fito fili an bambance ta. So da haka yanzu waye duk wanda yake bukatan yake da wata tambaya akan wani abu da ya shige masa duhu akan musulunci, a musulunci akwai amsar ta. Akwai amsar ta a musulunci. To kun ga ashe kenan addini wadatacce ne. Baya bukatar sai an tilasta wani, an daki wani, an takura wani, an ce sai ya musulunta. Faman yakfur bi taghut, wanda duk ya kafirce ma at-taghut. At-taghut wanda ya ketare iyaka daga tagha, tagha ya tagha tughyanan idza jawaza haddahu, da abinda ya ketare iyaka ya wuce gona da iri sai ya ce tagha, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya. Tagha la ya tagha izhab ila fir'auna innahu tagha, tafi Fir'auna ya wuce gona da iri, shi a matsayinsa na bawa ya ce shi Allah ne, yayi me kenan, ya wuce gona da iri. Da haka aje a sako da shi matsayinsa, a gaya masa shi fa mutum ne, ba Allah bane shi. Da yace ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, a Fir'auna wannan kujera tafi karfinka, ka dawo matsayinka na mutum. Akai akai da shi yace shi bai yadda ba, sai da ya ji ruwa, sai da ya ji ruwa ya kira Habu, sannan ya ce amantu, in ji Fir'auna, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina. Ka ji amantu da muslimina da la ilaha illa allah duk a bakin Fir'auna. Ashe duk ya san waɗannan kalmomin, ya haddace su, ya yi tilawarsu, ya yi satinsu, ya fahimci ma'anarsu, amma saboda ɗagawa da Allahn gaskiyan ya kama shi, sai gashi yana kalmar shahada. To amma kalmar shahada Fir'auna ta zo ne a ƙurace, ta yi latti. Walaysat at-taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walallazina yamutuna wa hum kuffar. Allah ya ce na ba da ka'ida, duk wanda aka yi ta masa wa'azi, aka yi ta karantar da shi, aka yi ta masa wa'azi, ya san gaskiya, ya san daidai, ya fahimci daidai, girman kai ko jiji da kai ko fankama ko dadin mulki ko dadin ilimi ko dadin sarauta ko dadin matsayi ko mukami ko mabiya suka rude shi, ya iya karba sai da ya ga mutuwa. Sannan ya ce na karba. Allah ya ce ni ma ko ban karba ba. Shi yasa ai kaga amantu ai ta ake so kowa ya fada, amma Fir'auna ya fada amantu, ya fada annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina. Kowane ɗaya daga cikin ukun nan zata iya tseratar da Fir'auna in banda lokaci ya kure. Amantu kadai, wa ana minal muslimina, annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila, dan ma la ilaha illa allah sun ta fito karara. Shi yasa yace annahu allazi amana bihi banu isra'ila, irin Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi, yayi tamyizi. Mala yace al'ana, al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Allah ya ce mafi yawa ana nuna mutane aya ba sa gani, sai lokaci ya kure. Kat tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, ar-rushdu shari'a sunna al-kitabu was sunna wa ma kana alayhi salaful umma, ya riga ya bayyana al-qur'ani gashi nan karara, karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da take fassara qur'ani gata nan karara, ijma'in malamai gashi nan karara can shari'a da dacewarta da dan adam da kowane zamani da kowane guri da kowane mutum da kowane karni ya bayyana fili ko makiyan musulunci sun san da wannan faman yakfur bi taghut wanda ya kafurce ma taghut wa yu'min billahi yayi imani da Allah to faqad istamsaka wannan yayi riko kankan bime bil urwatil wuthqa da igiya kakkarfa kokkwara lam tisama laha wacce bata katsewa katsewa bai tabbata a gare ta ba kai riko da igiyar da bata katsewa kai riko da abinda baya suncewa baya katsewa baya warwarewa kuma baya karewa baya fashewa wallahu sami'un alim da haka kenan at-taghut ibnu qayyim ya fassara at-taghut yace kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk wani abin da zai jaka ka kangare ka ketare iyakarka na matsayinka na bawa mimma abudin na wanda ake bauta masa aw matbu'in ko wanda ake bi aw muta'in ko wanda ake bin umarnin sa yace kullu man ja ma tajawaza man tajawaza al-hadda hadda al-ubudiyya duk wanda ya ketare haƙƙin sa na mai bauta shi a matsayin sa na mai bauta ya ketare wannan iyakan ya shiga haƙƙin Allah wa ta'adda ala haqqil rububiyya wal uluhiyya wa sara sharikan lillahi yunazi'uhu haqqahu al-khalis taghut shine duk abinda mutum ya ketare iyaka da shi ya shiga haƙƙin Allah yace a bauta masa kamar yadda ake bautawa Allah ko yace yana kashewa ya raya kamar yadda Allah yake kashewa ya raya ko kuma ainihin wato yace shi zai shar'anta wa mutane dokoki ya halasta musu ya haramta musu to wannan duk ya ketare iyaka isa da malume yake cewa at-tawagit tawagit guda biyar ne suna da yawa amma manyan biyar ne na farko iblis shine shugaban kangararru dan ba wanda ya kangare kamar iblis shi yasa an ka kangare ma Allah ai iblis kai koyi da shi ba wani sabon abu in ka ba Allah an riga ka in ka saba Allah an riga ka duk shedancin da mutum zai yi an riga shi duk abin kirkin da zaka yi an riga ka shi yasa wani wace ya daina sallah so ne ce to kai da ka daina sallah shedan iblis ya fi ka ta kaka iblis ya fi ni aka ce iblis ya ki yi wa annabi adam sujjada ne kai kuma ka ki yi wa Allah annabi adam sujjada da haka kenan ka ketare shedan ka ketare iblis shi iblis ta aka yi wa annabi adam ne sujjada da umarnin Allah da yayin sujjadar ba adam yayi wa ba waye wa Allah saboda Allah ne ya sa shi kai kuma Allah zaka wafa kaki da haka kai da kaki wa Allah sujjada da shedan da yake yi wa annabi adam sujjada wane ne babban shedan a cikin ku kai da kaki wa Allah shedan shine kai ne babban iblis so da haka shedan ba irin banda ya ziga mutum ya kangare wa Allah sannan man ubida wa huwa rabi duk wanda ya san ana bauta masa ana daukan Allah a ba haƙin Allah a bashi kuma ya yadda da haka ko malami ne ana masa sujjada ana roƙonsa ana shafarsa ana masa abubuwan da ake wa Allah kadai yana ji ya hana yake hanawa to shi ma zama taghut sannan man da'a ila ibadatihi wanda yake kiran mutane su bauta masa bambancin su wancan bauta masan ake yi ya ji dadi bai hana ba wannan kuma shi da kansa yake kiran mutane su zo su bauta masa to wannan shi ma taghut ne haka nan wanda yake hukunci da abinda Allah bai saukar ba to shi ma wannan taghut ne ko wanda iyadda da wannan abinda ake yin bauta da shi ko ake abin nan da shi ba na Allah ba shi ma taghut ne bisa za mu ga kalmar taghut a alqur'ani duk ma'anoninta akan waɗannan ma'anonin suke tafiya ugyanihim bitaghut ugyanan tadaghaw dagha yatgha taghina atghaituhu atgha bitaghiya dagaw ha bitaghawaha la yatgha arrahu staghana wallazi najitanu bitaghut an ya'buduha wanda suka nisanci Dagut. Kenan duk wani abin da zai kira abauta masa ko kake bauta masa ko ka dauki haƙin Allah ka bashi wannan ana kiransa Dagut. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit Dagut. Suna bauta a tafarkin Dagut, suna yaƙi a tafarkin Dagut. Waj'ala minhum qiradata wal khanazira wa abadat Dagut. Yuriduna an yatahakamu ila Dagut. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الم تنسوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ينن كيتر اياكا ده وچه غونا ده ايري شي اكي كرا واتو اينن طاغوت تو الله يتسري مو تو الله تعالى يا واتو يي حكمي اكن ودان ده سكا واتو كافرچه وطاغوت سكا ايماني ده الله cewa sun yi ruko da igiyar da bata katsewa. Wannan igiyar da bata katsewa an mata fassara biyar. Wasun ce igiyar da bata tsinkewa bata katsewa shine littafin Allah. Wanda ya ruko da littafin Allah yayi ruko da abinda ba zai katse ba. Wasu kace ana nufin al-Islam. Wanda ya ruko da musulunci shine ya ruko da igiyar da bata katsewa. Wani yace a'a sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya riko da koyawan manzo Allah alaihi salatu wassalam to ya riko da abin da baya katsewa. Wani yace addin kullu addinin gaba daya wanda ya riko da addinin musulunci to ya riko da igiyar da bata katsewa, ma'ana ya riko da abin da to in ka hada dai duka waɗannan igiyar Allah din ce da alqur'ani da riko da qur'ani da riko da sunna da riko da musulunci da riko da koyawa annabi sallallahu alaihi wasallama duk da riko ne da me da igiyar da bata katsewa. Sai Allah ya ce wallahu samiun alim. To mun sake koma wato wata gwaninta ta Allah subhanahu wataala. Mafi yawan ayoyi sai ga Allah yana rufe su da sunayensa, saboda wannan a zamanin jahiliya akwai kalmomi tagut an san ma'anarsa, kufur an san ma'anarsa, din an san ma'anarsa. Kafin zuwan musulunci duk ba a danga waɗannan ga Allah. To da suka zo kalmomin a ma'anarsu ta musulunci, kufur din nan kafircewa Allah, iman din nan imani da Allah, dagut din nan saban Allah, to sai Allah ta'ala sai ja hankalin mutane sai ya rufe ayar da sunayensa. Ma'ana addinin na Allah ne, kuma abinda ya kunsa a cikin sa bayani ne na Allah subhanahu wataala. Za mu ji munasabar da ta sa kowace aya zaka ga bambancin sunayen Allah da aka rufe ta da shi ya bambanta na wata. Wata kaga iri daya, wata kaga akwai bambanci. Wani gurin a ta maimaitawa, wani gurin kuma kaga sunan su ɗaya ke zuwa a cikin Alkur'ani a cikin wata ayar kuma sunan Allah ne. To shi yasa Al-Alimu Allah ya ambaci kansa da wannan so 157 a cikin Alkur'ani. Yana siffanta kansa da ilimi. Innaka antal alimul hakim. Alimun bi zati sudur. بكل شيء عليم عليم بما كنتم تعملون وهو العليم القدير ذلك تقدير العزيز العليم وكفى بالله عليما عالم الغيب والشهادة علام الغيوب وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان من كم ينا واسسونا عن الله يتي وهو العليم وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان سبحانه وتعالى وهو العليم shine masani a hada ya ta hade ilman da sanin sa billazi fil kauni da duk abin da ke cikin halittu min sirrin wa min ilani ko a fili yake ko a boye wa bi kulli shay'in ilmuhu ilmun Allah ya hada dukkan komai fa huwa al muhit Allah a hada bi kulli shay'in ilma wa laysa zanisiyani ko ba a jingina mantuwa gare shi kazaka ya alawu ma yakunu gadan ya san me zai kasance gobe wa ma qad kana da abin da ya kasance a jiya wal mawjuda zal'a fi zal'ani da abin da ke faruwa yanzu wa kazaka amrun lan yakun haka abin da bai kasance ba kamar babu ita ma babun tana cikin sanin Allah law kana kaifa yakunu da zai kasance yaya zai kasance zakal amru wannan al'amarin za imkani mai yuwa duk yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya ce wa huwa sami'un alim, wa huwa sami'u yara wa yasma'u. Allah ta'ala shi ne mai ji kuma shi ne mai ilimi. Jin Allah iri biyu ne, ana jingina ma Allah ji da ma'ana amsawa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Mai ji, ji ya ji komai, ji da ma'ana amsawa. Wa huwa sami'u yara wa yasma'u kulla ma fil kauni min sirrin wa min ilani wa bi kulli sautin minhu yasma'u sam'un hadirun fasirru wal ilanu mastawiyani. Yace wa huwa sami'u, Allah mai ji ne, yara wa yasma'u yana gani yana jin kulla ma fil kauni, duk abin da ke cikin halittar nan nasa na duniya cikin kasantattu. Min sirrin, abin da ya boya ya buya, wa min ilani da abin da ya bayyana. Wa bi kulli sautin minhu sam'un hadirun, kuma yana da ji halartacce da dukkan sauti. Fasirru wal ilanu wa asirru qawlakum aw jaharu bihi kenan, wa min ilani da abin da ya bayyana. Fasirru wal ilanu mustawiyani, duk ɗaya ne a gurin Allah. Wa sam'u minhu wasi'ul aswat, sannan Allah ya ji dukkan muryoyi da dukkan sautuka da dukkan yare da ake magana da su. La yakhfa alayhi ba'idu hawaddani, na nesa da na kusa in sun kira Allah ji yana ji. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'ani, idza da'ani. Allah ya ce in sun kira ni ina jin kiran su, kuma ina amsa musu, kuma ina biya musu bukata, kuma ina sanar da su. Da cikin fa'idodin wannan aya annahu la ikraha la yukrahu ahadun ala ad-din, cikin fa'idodin wannan aya ba a tilastawa mutum a ce sai yayi addini da karfin tsiya, saboda shari'a ta bayyana daga abinda ba shari'a ba. Sannan na biyu, wato babu wani abu na shari'a sai addinin Allah. In dai ba addinin Allah ka bi ba, to ko me ka bi a batacce ne kai. Fa ma za ba adal haqqi illa ad-dalal, bayan gaskiya babu wani abu sai bata. Wa inna au iyakum la ala hudan au fi dalalin mubin, sannan wato addini baya cika sai an tsarkake shi ga Allah ta hanyar kore masa dukkanin abin tarayya. Saboda yace wa man yakfur bitaguti, ashe imani baya tabbata sai an fara kore la ilaha sannan illa Allah, shine wa man yakfur bitaguti sannan wa yu'min billah. Kenan ba za ka karbi imaninka ba in ka hada shirka. Dole sai dai kai tataccen addini wanda babu shirka a ciki. Amma in kace zan bautawa Allah tare da wani, zan roki Allah tare da wani, zan nemi taimakon Allah tare da wani, zan nemi tsarin Allah tare da wani, a'a ba za a karba ba. Sai dai kai ga Allah shi kadai kawai, shine ikhlasi. Sannan dukkan abin da aka bautawa ba Allah ba ya yadda da bautar, wannan shine tsagut. Sannan babu tsira ga kowa ranar alkiyama sai wanda ya kafirce wa daguci ya imani da Allah, shine faqadista musakkabir ruwatul wusqa. Sannan wanda ya nuna mana ayyuka suna bambanta, wani yana fin wani, wani aikin yana fin wani, a wasu lokutan wani aikin yakan fi wani, a wani zamani kuma wani aiki yakan fi wani. Kenan fifikon aiki yakan zo da yace faqadista musakkabir ruwatul wusqa, kenan igiyar mafi karfi, wato yayi riko da igiya mafi karfi. Wannan ya nuna mana kenan akwai aikin da yafi kyau, akwai kuma aikin da Allah yafi so. Kamar yadda aka tambaya Annabi alayhi salatu wassalam a hadisin Bukhari, wani aiki Allah yafi so? Yace yin sallah akan lokacinta. Kuma yazo a hadisi, bawa na bai kusance ni da wani abu da nafi so ba kamar abin da na wajabta masa. Sannan akwai kuma lokacin da aiki yake bambanta gwargwadon mai yin aikin. Shi mai yin aikin shi ne ya bambanta, ba za ka kamo shi ba. Misali, kakku zagi sahabbaina, na rantse muku da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa, da ɗayanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhudu na zinare, ba zai riski mudu ɗayansu ba ko rabin mudu. Wa ya taɓa zuwa Makka anan? Wa ya taɓa zuwa Madina? Wanda ya taɓa zuwa Madina ya ɗaga hannu in masa addu'a ya koma. Wanda bai taba zuwa ba kuma ya daga hannu masa addu'a Allah ya kai shi Madina. Hai, lalle masu son zuwa Madina suna da yawa. Allah ka kai mu Madina, ka kai mu Madina, kai ta kai mu Madina. Dutsen Uhud dutse ne mai daraja. Annabi yace jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wannan dutsen yana samu muna son sa. Girman sa na tambayi wani babban malami dake koyawa a wata babbar jami'a a Madina, lokacin da ya saukar da mu a matsayin baki ya dafa mana jibgegen rago. Kai Laraba akwai karanta. Yaji an ce ga wasu malamai sun zo daga Najeriya, sai ce to Allah yana so ya dauki abincin mu na dare, mu zo mu ci abinci. A ce wani girgeden rago ya sa aka gasa aka cika cikin sa da shinkafa. Kai mutanen nan akwai karamci. Wato sun koyi hali irin na Annabi Rafa, wa ja'a bi ijlin hanis. Kuma wannan wato ni me bi karufin. To sai nake tambayar sa. Wai dutsen Uhudin nan girman sa zai yi kamar yaya? Yace eh, akwai wani malami da ya rubutu a cikin littafin sira, yake cewa a fadi haka zai kai kamar kilomita 7. Sannan kuma a tsaye zai kai kamar mita 120. Banda ƙasa, a ƙasa kuma ba a san mita nawa bane. Amma a sama zai kai kamar mita 120. To shine hadisi da ke fassara mana wannan. In aka dunkule wannan dutsen gaba ɗaya ya zama gwal. Yanzu a ce kana da gwal cikin masallacin nan. Nawa kake da shi kenan? Masallacin nan a cika shi fal da gwal, a rufe kofar a ce naka ne. To sai Annabi sai ya ce dutsen Uhudu da girmansa da tsawonsa da fadinsa da yawansa, inda gaba ɗaya zai koma gwal, kuma ka zauna a layi kai ta ba da gwal ɗin nan har ya ƙare ƙaraf, bai kai mudu ɗaya na alkamar da sahabi ya bayar ba. Bai kai rabin mudu na alkamar da sahabi ya bayar ba. Kai Imam al-Bukhari ya ce wannan hadisi mai lamba ta 3674. Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 6487. Sannan wata rana kuma aiki yakan fifita ne da shi kan kansa jinsin aikin da nau'insa. Kamar sallah misali, kun ga sallah a nan da sallah a Makka da sallah a Madina suna da bambanci. Azhar a Najeriya da azhar a Makka da azhar a Madina suna da bambanci. Duk azhar ce, amma yanzu wanda ya azhar a Makka da wanda ya azhar a Madina da wanda ya azhar a Najeriya ko ma ina a duniya, duk sun yi azhar. Amma saboda fifikon guri wanda ya tasa a Makka da Madina ta fi wanda ya ta ko ina a duniya. Da haka nan wasu lokutan zamani ke fifita aiki, kamar yadda Annabi zai ce babu wasu kwanaki da Allah ta'ala ya fi son a aikata ayyuka mai kyau a cikinsa kamar kwanaki 10 na farkon Zulhijja. Kuma akwai lokacin da ya ce wanda ya yi azumi a wata rana a tafarkin Allah, Allah zai nisanta tsakaninsa da wuta shekara 70. Wanda yake cewa sallah a masallaci na ta fifici sallah sau 1000 a wani gurin ba masallaci na ba. Wasu lokacin kuma kaifiyan yadda kai abin da yake bambanta, wanda ya abu yayi kusa da sunna ya fi lada akan wanda bai kusa da sunna ba. So duk sanda kake kara ma aikinka kusanci da sunna, kake kara masa ikhlasi, to kana kara masa girma da yawa ne da kuma fadi da inganci da kyau. Wasu lokacin kuma aiki yakan zama ya fita ne da akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yinsa. Wasu lokutan kuma aiki yakan bambanta da gwargwadon irin yadda aka sa ikhlasi a wajen yinsa. Shi sa Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu. Idan mutane suka yi imani, to Allah shi ne majibincin waɗanda suka yi imani. To me in Allah ya jibince ka ka zama nasa, ya zama naka, me zai maka? Yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah zai fitar da waɗanda suka yi imani daga cikin dufai zuwa haske. Wal ladzina kafaru, wanda suka kafirce ma Allah kuma, ula awliya'uhum at-taghut, su kuma waɗannan masoyansu, majibintansu, abokan tafiyarsu su ne taghut. Yukhrujunahum, su kuma suna fidda su minan nuri, daga haske ila zulumati zuwa duhu. Ula'ika ashabun nar, waɗanda ku suka fita daga hasken musulunci suka koma duhun kafirci, waɗannan su ne ‘yan wuta. Hum fiha khalidun, kuma za su dawwama a cikin wuta. Kenan soyayyar Allah, Allah yana so kuma Allah ana son sa. Allah yana son mutum, yana son wasu aiki, yana son wani zamani, yana son wani lokaci, shi yasa waliyi iri biyu ne, akwai waliyin Allah, akwai waliyin shaitan. Na'am, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna. In mutum yace maka shi wali ne, kace ba matsala, nawa? Ni wali ne, kace nawa? Ba matsala ka zama wali, amma nawa? In yace na Allah, kace to ga sifarsa, alladhina amanu wa kanu yattaqun, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut faqatilu awliya'a ash-shaytan in awliya'uhu illa al-muttaqun. Ya al-tafi al-furqan bayna awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash-shaytan. So waliyin Allah shine wanda yayi riko da abinda Allah ya ci, yayi riko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci, ya cire san zuciya, ya bi Allah da manzon sa zahiri da batini. Wannan shine waliyin Allah. Ko kuma kaga mutum yayi riko da shi'anci, yana shan giya, yana zina, yana caca, yana zama cikin kazanta da datti da dauda, to wannan ko bai gaya maka ba, ka san waliyin shaitan ne. Da ka ba matsala, shi wali ne amma na shaitan. Yawwa, waliyin shaitan ne. To da haka waliyin Allah yana da siffofin da ake gane shi na zahiri da na batini. Haka waliyin shaitan ma yana da siffofin da ake gane shi na zahiri da na batini. Da haka ku daina yin fada da masu cewa su waliyai ne amma ba su da siffofin manzon Allah, ba su da halayen manzon Allah, ba su bin shari'ar manzon Allah, ba su bin koyawan manzon Allah. Annabi ya ce ayi, ba su yi. Annabi ya ce a bari, sun ki su bari. Kuma sun ce su waliyai ne, to ba matsala, amma waliyan shaitan ne. Ko kaga ba rigima? Eh, siffofin su sun nuna su waliyai ne tabbas, amma na shaitan. Wanda kuma Allah ya ce ayi, yayi. Allah ya ce a bari, ya bari. Yayi kira zuwa ga abin da Allah ya ce, yayi kira zuwa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wannan waliyin Allah ne. Saboda ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yattaquna shine mai attaqawa, fi'ilul awamir wa shinabun nawahi. In an saka kai, an hana ka ka hannu, to ka samu takawa. To takawan nan da imani su ne suke maida mutum waliyin Allah. To nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada inda muka tuntuban harshe ko muka yi kuskure, Allah ya yafe mana. Ai aure ki akwai suka wuce, amma Allah bai ba ta haihuwa ba. Da ta je asibiti sai suka ce mata mahaifarta ne yake rufe, in tana so za su iya bude mata. Shine take tambaya ko hakan ya halasta. Tace tana tsoron kar ta kauce hanya don neman haihuwa, ga ko mijinta ya kaguta haihu. To ai wannan ciwo ne, ashe can ma dama can mahaifarki ce a rufe. To kin ga ai ba a rufe Allah ya yota ba, Allah ya yota ne don ta bude ciki ya shiga. Sai taki take budewa ciki ya shiga. In aka bude ciki ya shiga, ina aka saba Allah? Magani aka yi miki ko? Yawwa, da cewa aka yi miki, za a nemo maniyin wani mutum daban a hada da namijinki, ko na wata mata daban a hada da namijinki. To kin ga wannan shine aka wuce gona da iri. Amma kasancewa wani Allah ya sa yana da ilimin da ya gano cewa ke mahaifarki a rufe take, in an bude ciki zai shiga. Muna fata Allah ya sa a bude lafiya, kuma Allah ya sa ciki ya shiga lafiya, kuma Allah ya sa a samu ƴaƴa masu albarka. Malam da wuce minti goma ya rage a sharuwa ba, sai jinin al'ada ya zo. Ina azumi ya kare hajiya? Sai kuma a rama wannan azumin, ko da minti ɗaya tak ya rage, rana ta faɗi, jinin al'ada ya zo, wannan azumi babu shi hajiya, sai a rama shi. Malam ko ya halasta ga mai azumi ya yi brush? To yin brush, goge baki, babu laifi. Abinda ake gudu makilin ɗin, shi makilin ai yana da zaki. To kaga in ka goga makilin a bakinka, matsalar shi ne in ka haɗiye azuminka ya kare. Kamar yadda in ka kurkura ruwa a bakinka, in ka haɗiye da gangan, azuminka ya kare. To shi ma brush daidai yake da kurkura ruwa, daidai yake da shaƙa ruwa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai in kana azumi. Me yasa aka hana ka shaƙa ruwa da ƙarfi in kana azumi? Saboda tsoron kada ya wuce. Me yasa aka hada ka kurkura ruwa da ƙarfi in kana azumi? Saboda tsoron kada ya wuce. To haka nan in kai brush kuma ka sa makilin, makilin kuma akwai minti, akwai zaki, madda ce, kaga kenan in ba kai hankali ba zaka iya kurkura ka ji dan zaki zakin nan a ƙarshe ka hadi. Sadaka abinda aka fi so kayi makilin ɗinka da asuba kuma kayi bayan an sha ruwa. Da rana kuma sai ka dinga amfani da aswaki, shi ma aswakin wannan itace itacen furzar tikar sai me kuma furza tika itace itace to sai ka me sai ka tofar da shi, shi ma kada ka hadi shi. Ana ce malam ya halasta ga mai azumi, to mai tambaya tana cewa shin shi kafinta ne? Sai wani ya kawo masa, mai tambaya yana cewa shi kafinta ne, sai wani ya kawo masa aikin buga allon bugun ƙasa, amma ban san na hakan ba ne. Sai bayan ya karɓa sai wani ya gaya masa to yaya kamata ya yi. Ai shi allon kala-kala ne, akwai na larabi, akwai na liƙirabi, akwai na bugun ƙasa. Allan da ake zuba yashi a kansa, ai malaman zaure ma da shi suke mana tafsilin bayani. Sai a ce maka salla ta kasu kaza, farillar ta kaza, nafilar ta kaza, salla akwai kaza akwai kaza, neman ruwa akwai kaza akwai kaza, sai an buga maka a cikin wannan Allan ake maka bayani dalla dalla. Sannan ko akwai masu aufaku, akwai masu hisabi, akwai masu ramli, akwai masu fidda taurari, akwai masu fidda hisabi. Saboda abin da ake da Allah yana da yawa, kama wannan Allah ne na jikin garo da ake sawa, ai kaga ana rubutu da yawa shi abuwa da shi, shi ma kuma za a iya yin bokancin da shi. So mutum ya zo ya ce kai masa allo, kawai kai masa allo, sai ka tabbatar lalle kana da yaƙini abin da zai je ya yi da shi shi ne zai saba Allah, to kaga ba za ka taimaka masa wajen saban Allah ba, sai ka ce ba za ka yi ba ya je wani ya yi masa. Amma ya zo ya ce kawai kai masa allo, ba ruwanka da wani mai zai da Allah, ba abin da ya shafe kai, je abin kirki ko abin tsiyare ga nasa, kai dai kawai kai masa allo. Amma mutum ne yazo zai sayi ruwa a gurinka, ko yazo zai sayi abinci a gurinka, ko yazo zai sayi wani abu da asali a gurinka kai yin sa halal ne, amma shi zai juya shi aikin sako da shi, to ba ce sai ka bi shi kaga mai zai da shi ba. In ana irin wannan bincike abubuwa da yawa ba za su yi ba. Yawan waɗanda suka musulunta, alhamdulillahi mun samu waɗanda suka musulunta da yawa. Za ku ga mun sake sabon tsari saboda rayuwar wasu ta dan shiga matsala sakamakon ganin su da ake a kyamarar mu, sai suka samu matsala har ma wasu akai attacking din su a wasu gurare da suka shiga cikin inda ba musulmi ba. To shi yasa muka canza tsari, waɗanda suka zo za su musulunta muna musuluntar da su a bayan fage, sannan sai mu karanta bayani game da yadda suka musulunta da kuma inda suka fito ba tare da an ga fuskar su ba. Akwai Alheri Kenneth mai shekara 27 ta zo ta karɓi addinin musulunci ta koma Hawwa'u. Akwai Jamila Usman mai shekara 27 ita ma ta karɓi addinin musulunci, abbanta a Jamila Usman ɗinta. Akwai Faith Sales ya shekara 18 ta karɓi musulunci ta koma Fatima. Akwai Joshua Yakubu ya karɓi musulunci shekararsa 27 ya koma Abdullahi. Akwai Res Yakubu mai 18 ta koma Fatima. Akwai Veronica Patil ko Patril ko Patril Patril Patrick ko mai shekara 42 ta koma Aisha. Akwai David Iliya mai shekara 18 ya koma Dawud. Akwai Ila ɗan Juma mai shekara 23 ya koma Muhammad yanzu. Akwai Dikos ko Abdullahi Dikos, sunanta Dikos, Dikos ko Dukos Abdullahi mai shekaru 26 ta koma Fatima. Akwai Yambali ko Yambali Sunusi, Yambali Sunusi mai shekaru 24 ta koma Hafsat. Akwai Rejoice ko Rejoice Obida mai shekara 20 ta koma Fatima. To waɗannan sune su 11 da suka zo suka karɓa addinin musulunci. Amma ba a ga mun zo da su anan mun sa fuskar su a kyamara ba. Saboda mun hango wata illa da abin yake yi musu da kuma wata kofa da ake budewa. To shi yasa tunda dai musuluncin ake so a yi tsakani da Allah ba sai an ga fuskar mutum ba, sai mu ba su security mu ajiye su inda ba kowa ma zai san sun musulunta ba. Saboda wasu sun fuskanci matsalar hari da duka da cin mutunci da suka shiga wasu gurare wannan fuskar tasu. Sannan kuma mun samu mutum ɗaya shi kuma wanda musuluncin nasa bai yi kwari ba, da ya fita kuma sai yake amfani da wannan. To shi yasa abin muka ga ƙara mu canza strategy ko? Yauwa, saboda shi musulunci kullum wayayye ne. To shi yasa duk wanda ya zo zai musulunta sai mu haɗa shi da 'yan kwamitinmu su je gefe, a ba shi addinin musulunci, a canza masa suna, a sa shi a makaranta, a ba shi ilimi, a koya masa abu, a ji buƙatunsa, a tallafe shi, a taimake shi ba tare da fuskarsa ta fito a fili ba. Sai wanda muka ga hakan ba zai cutar da shi ba, sai mu fito da shi. Wanda kuma muka ga a ɓoye shi shi yafi, to sai mu ɓoye shi mu ba shi addinin musulunci. Allah ya tabbatar da mu da su a musulunci. Taliya katon 19, shinkafa buhu 19, 25 kg. Daga wani bawan Allah ya ce a masa addu'a Allah biya masa bukatunsa. Sai Qur'anai guda 8 daga kungiyar kare mutunci ta matasan jihar Gombe. A'a, kungiyar matasa. Allah ya shirya da matasan jihar Gombe baki. Akwai 2,500 daga ɗaiɗaiku Allah biya musu bukatunsu. Sai masu neman addu'a, ina barin addu'a bayana na ciwo har bana iya tafiya, Allah ya baka lafiya ko Allah ya baki lafiya. Sabbin musulunta biyu na bukatar addu'a, ɗaya ta yi hatsari a Nafir, ɗaya an yi mata tiyata. To Allah ya ba su lafiya. Ina neman miji na gari, Allah ya kawo miji na gari. Allah ya shirya mana da matasanmu, Allah ya shirya da mu baki ɗaya, Allah kuma ya amsa bukatunmu baki ɗaya. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب